إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai da cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Litinin 29 ga watan Sha'ban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442, wanda ya yi daidai da 12 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwari, Jihar Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Sani Dauda Foundation ƙarƙashin Alhaji Sani Dauda Barkon Zazzau Babba, wanda ya ɗauki nauyin kawo mana wannan karatu a wurare da dama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya sa dukiyarsa ya gina wannan katafaren masallaci, Allah ya gina masa katafaren estate a gidansa na aljanna, ya sa albarka a cikin dukiyarsa, ya albarkaci zuriyarsa, ya karɓa masa wannan aiki a matsayin ibada. Wato wannan foundation mai albarka tana gudanar da ababai da dama, daga ciki ɗaukan wato ɗawainiyar kawo muku wannan tafsiri da muke gani zai gabata a cikin Sunna TV. Sannan kuma akwai Sani Dauda Foundation wanda ke har ila yau ɓangaren Kakuri, yana ɗaukan nauyin gabatar da tafsirin Sani Dauda Foundation, wanda Alƙali Murtaba Nasir yake gabatarwa. Ana gabatar da wannan karatu a Karama FM 96.1. Karatun ASD Masjid na Kakuri zai dinga gudana ranar Talata, jima'a za a fara sashi ranar Talata ƙarfe 7:30 na safe insha Allah zuwa ƙarfe 8. Wannan masallaci wanda ke Yakubu Avenue kenan, ASD Masjid na Yakubu Avenue, shi ma za a sanya shi a ranar Talata ƙarfe 8:30 na safe zuwa ƙarfe 9 na safi insha Allah. Allah ya samu ikon sauraron wannan karatu kuma ya karba mana a matsayin ibada, shi kuma da ya cire dukiyarsa yayi wannan hidima. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya sa da aljannan fitausi, ya saka masa da aljanna. Mu kuma da muke karantawa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsara mana a matsayin ibada ɗan uwa da suka zo nan da makwabta wanda suka ba mu haɗin kai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa musu wannan sauraro da kallo a matsayin ibada, ya kuma saka musu da alkhairi. Muna da kwamiti na wannan masallaci wanda ke gudanar da karatuttukanmu na wannan masallaci da sauran ayyuka da ake yi a wannan masallaci. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi a kan hidindimin da suke yi ma wannan masallaci, da kuma taujihat ɗin da suke bamu idan an ga kuskure ba sa tagaitawa, suka nuna mana ba dan komai ba saboda a gyara. Muna roƙon Allah da mu da su ga baki ɗaya ya saka musu da alkhairi, ya biya su da aljanna. Yanda suke ƙoƙarin nuna mana waɗansu ababai saboda a yi gyara, amfanin ya zama ga baki ɗayanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya toshe musu dukkan wani kurakurai a gidajensu, a wajen sana'arsu, a wajen ayyukansu, kuma ya sa ya zama dalilin shigansu aljanna. Idan ba mu manta ba, jiya mun kwana a cikin suratul baqara aya ta 57. Yau da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a aya ta 58, إن الله مدعوك يكي تيوى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
الله مدوكي ينا بعد العباري أكان أبن بنو إسرائيل سكي أكان سد النبي موسى جمنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو دبوتلشي da banu Isra'ila suka yi. Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a karfafa shi, a nuna masa cewa sahabbansa ba su zama irin banu Isra'ila ba, saboda banu Isra'ila sun wahalar da annabinsu annabi Musa alaihi salatu wassalam, har Allah madaukaki ya ce bayan ni'imar da muka yi musu na manna da salwa, banu Isra'ila Allah subhanahu wataala ya saka musu da gajimari, yana yawo yana rufe musu a matsayin wato kamar lema. Idan mutum a tafiya duk zafin rana, gajimari zai kare mai wannan zafin ranar, kuma duk da haka bai sa sun bautata wa Allah ba. Wannan ni'imar Allah ya yi musu ne don su godewa Ubangiji, amma sai suka butulce wa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi musu. Allah ya ce ku ci da cikin dada ɗan abin da muka baku, amma ne ba su zalunce mu ba. Sai dai su suka zalunci kawukansu, saboda Allah subhanahu wataala ya ba su doka suka kibi. Allah subhanahu wataala ya ce wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da banu Isra'ila daga sharrin Fir'auna, an kashe shi da mabiyansa sun nutse a cikin ruwa kogin Nil, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci banu Isra'ila wato su shiga wato wannan alƙarya. Shine ce wa idh qulna, a yayin da muka ce ya'ani ga banu Isra'ila udkhulu hadhihi alqarya, shiga wannan gari, wannan alqaryar kuwa tace alqarya tarkatakkiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da su shiga. To wasu daga cikin malamai suka ce shine Baitul Maqdis, wannan alqaryar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da shiganta ita ce Baitul Maqdis, saboda Allah madaukaki ya ce ya qawmi dukhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum. Allah madaukaki ya bada labari cewa annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ce wa mutanansa, ya qawm, ya ku mutane na, udkhulu al-ardh al-muqaddasah, ku shiga wannan ƙasa tsarkakakkiya ita ce Baitul Maqdis, allati kataba Allahu lakum, wanda Allah ya wajabta muku shiganta, bi ma'ana Allah ya ba ku umarni ku shiga wannan gari kuna masu sujjada, bi ma'ana kuna masu ibada na sallah, kuna ruku'i, kuna bautatawa Allah a cikinta. Banu Isra'ila sai suka mutunce, shine Allah madaukaki yace kulu minha haythu shi'tum, ku ci daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da shi a cikin wannan gari gwargwadon yanda kuka ga dama, shine haythu shi'tum ragadan, ayyan wace wadkhulu al-baba sujjada, kofar wannan garin ku shige shi kuna masu sujjada, shine ruku'i. Wa qulu hitta, ku ce hitta, kalman hitta kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ta cewa ku shiga Allah zai kankare muku zunubanku. Hata atada da Abu Muslim al-Asfahani da kuma Imam Suddi da Ar-Rabi'u bin Anas suka fadi akan karkashin wannan aya, wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce Araiha, garin Araiha ita ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mutanen annabi Musa su shiga, shine ya ce kuma su ce hifa, muna neman wato gafarar Ubangiji, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su su faɗi wannan kalma. Abdullahi ɗan Abbas sai ya ce maghfiratun, abinda ake nufi da hifa bi ma'ana maghfira, gafara daga Ubangiji, kamar yadda Hassan al-Basri da Qatada suka fassara ta, ai ihfif 'anna khatayana, ka kankare mana zunubanmu, shine wa qulu hifa, ya Allah ka kankare mana zunubanmu. Amma su banu Isra'ila saboda butulci umarni aka ba su su faɗi wannan kalman saboda Allah ya kankare musu zunubai, sai suka canza kalman, suka ce himfa, suka canza wannan kalman da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su. Kaga Allah ya ba su kalman da za su faɗi, in suka faɗi wannan kalman laifin da suka yi Allah zai kankare musu zunubansu, sai suka ƙi. Shine Allah ya ce fabaddal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, wa'anda suka yi zalunci daga cikin banu Isra'ila sai suka canza wannan kalmar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ta harshen annabi Musa ya gaya musu cewa ga kalman da ya kamata su faɗi, sai suka canza faɗin wannan, sai suka ce habba hifa, sai suka ce habba, kamar yadda hadisi ya zo daga Imam al-Bukhari daga Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare sa, yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah tsira da nincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa, qala manzan Allah yace qila li bani isra'ila udkhulu al-baba sujada an cewa banu isra'ila ku shiga kofar wannan garin a cikin sujada wa qulu hifatun ku ce hifa Allah zai kankare muku zunubanku fa dakhalu yazhafuna ala asahihim sai suka shiga suna cincirundo suka ki fadin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su fa baddalu wa qalu sai suka canza suka ce habbatun fi sha'rati wato kwaya a cikin gashi kaga ba abinda aka ce zafadi ba kenan sai suka ce wannan kalmar suna fadinta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi fushi da su akan wannan fushi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace fa baddala alladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum suka canza magana da ba shi aka gaya musu ba to sun canza Allah subhanahu wa ta'ala yace naqul lakum khatayakum zamu kankare muku zunubanku wa sanazidul muhsinin wato zamu saka wa waɗanda suka kyautata a cikinku suka faɗi wannan kalma ba su butulcewa ni'imar da subhanahu wa ta'ala ya yi musu ba sai Allah maɗaukake ce fa badala alladina zalamu waɗanda suka yi zalunci a cikin su banu isra'ila sai suka canza qawlan ghayra alladhi qila lahum maganar da aka gaya musu ba ita suka furta ba فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا سي الله معلوك كيتي سي مكة سوكروا وحند سكي زالنتي عذابا بما كانوا يفسقون وابود عبند سكي كسنتي سنعين فاسقنتي عبد الله بن عباس الله يقار يدى أغريسا ومن عند إمام بحاث ينقل صورة أغريسا يكيتي وكل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب هو نأبو أتكم لتافا الله سبحانه وتعالى إذا كد أنت الرجز بمعنى العذاب الله سبحانه وتعالى يا سوف مسد عذاباني سيسك كفا هجادا حديثا نانا آئشة الله يقار يداء قريتا شيني حديثا الطاعون حديثا النوبة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa idza sami'tum ta'un duk lokacin da kuka ji annoba Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annoba bi ardin fala tadkhuluha annoba ya shiga wani gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku shiga wannan garin wannan kuma na ciki fala yakhruju minha firaran minhu wanda suke cikin garin kada su ce za su fita saboda gujewa wannan annoban sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhal waja' was-saqm rijzun kudhiba bihi ba'd al-umam qablakum kunga wannan cuta dake faruwa a doran kasa na annoba da ciwuka wato azaba ce wacce Allah ya azabtar da waɗanda suka shuɗi gabaninmu su ne al'umman Yahudawa da Nasara Allah ya azabtar da su to mu ka idan mun gani azaba ce Allah ke yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa al'umman sa ta'un shahadatun li kulli muslim annoba da kake gani shahada ce ga dukkan musulmi bi ma'ana duk musulmin da Allah ya jarabce shi ya mutu cikin annoba musamman kaman corona ai a kwanakin baya watannin da suka shuɗe Allah ya kaddara da yawa daga cikin mu Allah ya karɓi ransu wasu kuma Allah ya jarabce su da ciwon kuma sun samu lafiya to waɗanda Allah ya karɓi ransu suka mutu waɗannan mutanen sun yi shahada haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma gobe kiyama za su zo a cikin sahun shahidai mala'iku za su tambaye su ku kuma su waye sai su ce nahnu shuhada mu shahidai ne. Sai mala'iku su ce daya, ba za mu tambayar da ku shahidai bane sai mun tambayi Ubangiji. Sai mala'iku su tambayi Ubangiji, ga wasu mutane sun zo sun ce su shahidai ne. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ku duba jinin da ke fita na wannan cutar da ta zama dalilin ajalinsu a jikinsu, yana ƙamshin miski. Idan yana ƙamshin miski, ku ƙidaya su daga cikin shahidai. Mala'iku suna zuwa sai su ji ƙamshin wannan jinin da ke fita a jikin waɗanda annoba ta kashe su, tana ƙamshin al-misk. Sai mala'iku su ce, kai suna ƙamshin al-misk. Sai Allah ce, to a ƙidaya su daga cikin shahidai, su ma waɗannan mutanen sun yi shahada. Kenan duk wanda Allah ya jarabci ɗan uwansa ko ɗansa ko mahaifinsa ko abokinsa a cikin wannan annoba ta korona ya zama dalilin ajalinsa, hani allaka, ka gode wa Allah cewa ɗan uwanka ya yi shahada, ana ƙidaya shi daga cikin waɗanda suke shahidai a wurin Allah gobe kiyama. Wanda kuma Allah ya jarabce shi da ciwon, sannan kuma Allah ya ƙaddara ya warke, to zai samu ladan shahidai. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya zauna a garinsa ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu, ya san cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta a gare shi na ƙaddara. Sabiran muhtasiba, yana mai haƙuri, yana neman ladan wannan haƙurin na jarabawan. Kana lahu mithlu ajru shahidin, za a bashi lada irin kwatankwacin ladan shahidi. Kaga kenan, mu da Allah bai wato bai ƙaddara mana wannan ba, muka yi haƙuri da waɗanda Allah ya ƙaddara musu suka warke, da mu da bamu samu wannan cutar ba, muka yi haƙuri da takurar da aka yi mana aka hana mu fita a gidajenmu, ina fata an gane, to za a baka ladan shahidi. A shekaran ba mu yi asara ba ko? Lockdown ɗin da muka yi a kwanakin baya, za mu samu irin wannan ladan idan muka yi haƙuri. Allah ka rubuta mana wannan lada, Allah kuma kada ka haramta mana wannan lada. Sai Allah maɗaukaki ya ce,
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Allah maɗaukaki ya ci gaba da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da kuma al'ummansa. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, a yayin ka gaya wa al'ummanka, a yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi shayar da mutanansa ruwa, babu ruwa, sai ya roki Ubangiji hanyar da zai taimaka wa al'ummansa saboda jarabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu, ya za a yi su samu ruwa da za su sha. Aƙul nadrib bi asakal hajar, sai muka ce ji Allah subhanahu wa ta'ala, wannan sabon da ke hannunka ka daki dutse da shi, wato akwai cikihu a cikin nan. Sanda idan aka daki dutse da shi ya isa ya tsaga sanda, wato dutsen bai isa ba, to ana so a nuna wa mutanen Annabi Musa mu'jiza ta Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi Annabi Musa alayhi salatu wassalam yana da sanda, kuma wannan sandan Annabi Musa alayhi salatu wassalam da shi yake kada dabbobi da yake kiwonsu. Idan zai yi wanka, wannan sandan yake cakawa a ƙasa, sai ya ɗauki tufafinsa ya ɗaura a kan sandan, sai ya shiga kogi ya yi wanka. In ya fito sai ya cire tufafinsa sai ya sa. Banu Isra'ila sun kasance in za su yi wanka sai su yi wanka tsirara a wuri ɗaya. Annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya ƙi yin wanka tare da su, sai ya je ya ɓoye da shiga cikin kogi shi kaɗai ya yi wanka. Sai suka fara raɗi tsakaninsu da juna, suna cewa ai dalilin da ya sa Annabi Musa baya wanka cikinsu ai gwaiwa yake da ita. Wannan magana sai ya dinga yawo a cikin Banu Isra'ila. Wata rana Annabi Musa alayhi salatu wassalam yana zuwa da wannan sandan, sai ya caka sandan a ƙasa. Maimakon ya ɗaura kayansa a kan sandan, sai ya ɗauki dutse, sai ya nannaɗe sandan, wato kafinsa da wannan dutsen, sai ya ajiye kusa da sandan, sai ya shiga cikin kogi ya yi wankansa. Yana fitowa saboda Allah yana so ya barrantar da shi daga wannan magana, sai Allah ya yi umarni ga dutsen ya ce, ja kayan, sai dutse ya dinga gungurawa. Annabi Musa yana fitowa sai ya ce, ya Hajar izani, ya kai dutse tufafina, dutse ya dinga gungurawa, yana ta tafiya, yana ta tafiya. Annabi Musa ya dinga binsa da gudu, kuma dutse yana ta gudu, saboda umarni ne nawa, doka ne daga Allah. Sai da dutsen ya zo tsakiyar Banu Isra'ila sun taru, sai Allah ce tsaya, sai dutse ya tsaya sak. Yana tsayawa sak, Annabi Musa yana zuwa da gudu, sai suka gan shi, sai suka ce, ai, ashe bayi da gwaiwa, ashe bayi da gwaiwa. Sai ya yi wuf, ya ɗauki tufafinsa sai ya sa da sauri. Da Annabi Musa ya sa daman yana riƙe da sandansa, sai ya riƙe sandan sai ya dinga dukan wannan dutsen, yana ta dukan wannan dutsen. Ibn Hajar al-Asqalani da ya zo sharhin wannan hadithin a cikin Fathul Bari, wanda Imam al-Bukhari ya kawo su a cikin Kitabul Ghusl, cewa halaccin ya halatta mutum zai iya wanka tsirara, saboda ga Annabi Musa ya yi haka. Amma maza ba ta Shafi'iyya suka ce baya halatta, sai Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin don ya warware maganar da mazhabar Shafi'iyya take faɗi. Sai ya ce, to dalilin da ya sa Annabi Musa ya daki wannan dutsen, saboda dutsen ya yi aikin mai rai, shi ne guduwa da tufafinsa da ya yi, shi sa Annabi Musa ya dake shi. Ya ce, abu na biyu, Annabi Musa ya yi magana da dutse, ya ce, ya Hajar izari, kai dutse kawo min tufafi. Ya ce, ai, dutse baya magana kuma baya ji, amma dalilin da ya sa Annabi Musa ya masa magana, ya yi aikin abu mai rai, shi ne tafiya da tufafin, shi sa ya haka. To da mutanen Annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su, sai aka ɗauke musu ruwa. Babu ruwa, kuma gashi suna tafiya suka da buƙatar ruwa, saboda in babu ruwa akwai matsala a cikin tafiya, kuma sahara ce. Sai suka ce wa Annabi Musa suna neman abin da za su sha. Annabi Musa sai ya nema daga Ubangiji, shine Allah yake cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi, a yayin da Annabi Musa ya nemi shayar da mutanansa ruwa, kulna, Allah ce sai muka ce masa, idrib bi asaka alhajar, ka daki sandanka wannan dutsenka dake shi da shi. An fajarat minhu, wannan dutse sai ya tsage. Dalilin dukan da Annabi Musa ya yi, itnata asharata aina, idanuwan ruwa guda goma sha biyu, saboda kabilun banu Isra'ila su goma sha biyu ne. Sai Allah ya ce kad alima kullu unasin mashrabahum, kowane mutum daga cikin kabilun banu Isra'ila sun san mashayarsu daga wannan mabubbugan na ruwa da ya fito, saboda haka kowanne sai ya zo ya tsaya ruwan na fitowa ta wannan, wannan ma ya tsaya da shi da wagarsa ruwan na fitowa ta nan za su sha, kaga kowa zai sha a tsari ba tare da an samu matsala ba. Sai Allah ya ce kulu washrabu, ku sha, ku ci, ku sha, min rizqillahi, daga arzikin Ubangiji. Kaga ga manna, ga salwa, duk an sauka musu, sannan ga gajimari ya lulluɓe su daga zafin rana, sannan ga ruwa yana fitowa daga dutse. Allah ce wala ta'asaw fil ardi mufsidin, kada ku yaɗa ɓarna a doron ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala yana umartan banu Isra'ila, wannan daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu, kada su zama suna yaɗa ɓarna a doron ƙasa, saboda Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi ɓarna a doron ƙasa bayan an nagarta wannan ƙasar. Bi ma'ana malamai sun karantar, annabawa sun karantar da mabiyansu, sahabbai sun karantar da tabi'ai, tabi'ai sun karantar da atba'u tabi'ina, har zuwa wannan lokaci da muke ciki, ko da yaushe ana karantar da mu wato kada mu zama makannata a doron ƙasa, saboda ɓarna hawa hawa ne. Akwai ɓarnar da take zahiri, wanda kuma musulunci ya toshe wannan, kuma yana umarta a toshe duk wani ɓarna da yake na zahiri, zina, maɗugo, caca, shan giya da fasadi a doron ƙasa, kisa da makamanta haka, saboda wa'annan suna a fili wanda ake ganin su. Wani zai iya cewa zina ai a koye ake yin, amma yana bayyana, saboda ana samun ta wanda ba ta hanyar shari'a aka same shi ba. Sannan kuma shi wannan aikin yana gadar da wato talauci a cikin al'umma, idan yayi yawa a cikin al'umma yana gadar da talauci, yana gadar da zalunci shuwagabanni. Ina fata an gane, kuma yana gadar da shuwagabannin al'umma su dinga musguna musu saboda yawan zina, ko maɗugo, ko luwaɗi. Hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka, yake cewa, wanda imamu Abu Dawud ya fitar da shi, haka imamu Ibn Majah, imamu Ahmad ma ya fitar da shi daga Abdullahi ɗan Umar ɗan Khattab, ya ce wata rana muna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu goma, ina daga cikinsu, ni ne ɗaya daga cikin goma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle mu ya ce ya ma'asharal muhajirin, ya ku tarin wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina, khamsun idza tulitum bihinna, ababai guda biyar idan Allah ya jarabce ku da su, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, ina neman tsaron Allah ku sahabbaina dinnan da kuke gabana, kada Allah ya sa ku gansa da idanuwanku. Sai manzo Allah ya ambace su, da farko sai ya ce lam tafharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha, al-fasha zina, maɗugo, luwaɗi bata bayyana a cikin mutane ba, hatta yu'linu biha, har su fito da wannan aikin fili aro-baro, illa fa shafihi muta'un. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai annoba ya yawaita a cikin wa'annan mutanen. Muna ciki ko ba mu ciki? Sai ce wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim, da ciwukan da mutanen da suka shude a baya ba su san da irin ta ba. Kaga yanzu muna ciki ko? Sai ce walam yanqusul mikyal wal mizan, duk lokacin da al'umma suka tauye mudu da ma'auni, illa ukhidhu bisinin, sai Allah ya jefe su da fari, wa shiddatil mu'na, da tsananin rayuwa. Wata ruwaya yace wa shiddatil ma'una, wannan ruwayan Imam al-Baihaqi ne a cikin Shu'abul Iman,
yace hanyar samun dukiya Allah zai sa ya muka komanta musu, hanyar samun kuɗi zai yi wahala. Wa jawru sultana alaihim, jagororinsu za su dinga yi musu keta, za su dinga cutansu, za su dinga zaluntansu. Wa lam yamna'u zakata amwalihim, duk lokacin da mawadata suka daina bada zakan dukiyarsu, illa mud'u al-qatra min as-sama, sai Allah ya hana su ruwa daga sama. Laula al-baha'im, ba dan dabbobi ba, lam yumtaru, ba Allah ba zai saukar da ruwan sama ba. Wa lam yanqudu 'ahda Allah wa 'ahda rasuli, na hudu kenan. Duk lokacin da al'umma suka warware alƙawalin Allah da manzansa, na bin dokokin Allah da manzansa, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid, sai Allah ya sa tsananin ƙiyayya tsakaninsu da juna. Ga su musulmi amma ba sa ƙaunar juna, musulmi ne su duk inda suka je kuma suna rayuwa a wuri ɗaya, amma ba sa ƙaunar juna, suna yi wa juna hassada, suna yi wa juna ƙiyayya, suna yi wa juna baƙin ciki, kuma ba sa son wani a cikinsu ya ci gaba. Na biyar ya ce, malam tahkuma immatuhum bi kitabillah, matuƙar shuwagabanninsu ba za su yi aiki da littafin Allah ba. Wa yatakhayyaru mimma anzala Allahu fi, su fifita wani abin da ba shi Allah ya saukar ba akan abin da Allah ya saukar, bi ma'ana su fifita constitution akan Qur'ani da Sunna, illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gaba mai tsanani a tsakaninsu. Shuwagabannin su isu suna jin haushin juna, sa'annan kuma su ma mabiyan su isu su ma suna ƙiyayya, suna ji wa juna haushi, kuma suna wato yi wa juna hasada. Kaga a na hudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito da maganar, sai ya ce a lokacin da mutane suka warware alƙawalin Allah, illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim, sai Allah ya kawo makiyansu waɗanda ba mu ba, fa akhadhu ba'da ma fi aydihim, ababan da da ƙarƙashinmu suke mu ke gudanar da su, duk su kwace ya dawo hannunsu, su suke mallakansu, kuma su suke juya su sai abin da suka ga dama za a yi da shi. Kaga wannan hadisi za ka ga cewa ya yi daidai da abin da muke fuskanta a yau a Najeriya, musamman ma a cikin arewa. Akwai wata ruwaya ma ta Imamu Hakim a cikin Musnad, yace ma zaharatul fahishatu fi qaumin qat illa sallallahu alaihimul qatl, matuƙar alfasha ta bayyana a cikin al'umma, sai Allah ya san wato ya daura kisa akan su. Wata ruwaya ce al-maut, za a yi ta kashe su, kamar yadda yau ake mana a cikin arewa a yau. Kuma matsalar ɗan arewa sai muka dunkule matsalar, sai muka jingina wa gwamnati da shugabanninmu, sai muka kasa fahimta cewa alfashan da ƴaƴanmu suke aiwatarwa shi ne Allah ya narka shi a cikin ɗabi'unmu, muke ta shan wahala. Hanyar samun dukiya Allah ya ƙuntata mana a arewa a yau, hanyar samun arziki yau ya yi wahala saboda alfasha da mutane ke aiwatarwa. To amma duk lokacin da muke kallon wannan abin, muna kallon sa ne ta mahanga ta siyasa, ba wai muna kallon sa bane ta mahanga ta shari'a. Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yawaita zina da bayyanansa a fili shi ne ke kawo wannan kunci, shi ke kawo kashe rayuka, bandits ɗin nan da muke gani da kidnappers ɗin nan da sauransu. Kaga kullum ana ta tunanin hanyar da za a warware shi, ana toshe wannan hanyar sai wannan ya ɗauko, ba don komai ba, saboda mu da muke mazauna arewa har ila yau aikin da ƴaƴanmu ke aiwatarwa na zina da alfasha na maɗugo da luwaɗi yana yawa, kullum yana ƙara canza saloli. In ka shiga social media haka za ka ga ƴaƴanmu, in an ce ma wannan musulmi ne ba za ka yarda ba, ɗa namiji. In ba ta ce yadda za ta yi shiga na fitsara na tamɓele wallahi idan an ce ma wannan musulunci ba za su yi ba kuma haka suke yi kuma abin na ƙara naso ne a cikin al'umman mu mu gane cewa waɗannan musibin su ne fa suka narke Allah subhanahu wataala yake mana ukuba da waɗannan fitintunin da muke gani sannan idan muka duba kwanaki fa a watannin baya an kama masai aka gani a cikin asibiti Qur'anai ne aka jeranta su a cikin matsayi na asibiti an zamfara da yawa kaga wannan koda Qur'ani guda ɗaya ne ai mun tantance Allah ya mana uku ba to balle Qur'anan suna da yawa aka same su a cikin bayi na asibiti ba guda ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba guda hudu ba ba biyar ba kawai saboda ana so ayi abu na tsafaci tsafaci wanda bokaye suke badawa kaga ko dole Allah ya jarce mu da irin wannan musiba kaga mu mu dawo cikin hayyacin mu mu ce ya Allah mun tuba ka yafe mana wannan zanubin kuma Allah ya ce wala ta'asau fil ardi mufsidin kada ku yada barna a doran kasa wannan yada barnan da ake yi a doran kasa shine ke haifar da bala'i da kunci da musiba da al'umma ke fuskanta ashe kenan mu da muke al'umman da ke rayuwa a arewa mu duba kudu mu gani mana suna fuskantar abin da muke fuskanta a'a abin da da suke fuskanta shi yanzu ya dawo cikin mu kuma idan za ka yi magana da adalci sai ka ga cewa masu yin wannan abu ga ƴaƴan mu ne ba wasu bane alle mu ce to mutane ne bare a cikin mu suke wannan aikin idan ka ga an zo an kashe mutane a cikin ƙauye in ka duba waye masu yin aikin sai ka ga mutanen mu ne akan dukiya wanda bai kaka karaya kada ba wani zai ce an bashi 30,000 wani zai ce an bashi 100,000 wani zai ce an bashi in an yi wuta shine a bashi 300,000 amma ya kashe rayuka ya kona dukiya saboda waɗannan abubuwa na duniya kaga wannan barna ce a doron kasa sai Allah ce kuma kada mu yada barna a doron kasa saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara alakan mu tsakanin mu da Ubangiji dan Allah ya kawo mana canji Allah ka shiryar da mu Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ku tuna ya ku banu Isra'ila Allah na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari irin butulcin da banu Isra'ila suka yi ga annabinsu annabi Musa alaihi salatu wassalam lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya hakuri akan abinci guda ɗaya ba manna da salwa da ruwan da Allah ya ba su suna sha da kuma gajimarin da aka ba su duk inda suke tafiya aka buƙatar nema yana kare ka daga zafin rana suka ce sun gaji da wannan a kawo canji abinci ne fa daga sama soyayyen tsuntsu daga sama Allah ya saukar musu suna ci su sha ruwa bulus suka ce su sun gaji da cin wannan abincin guda ɗaya bari ku ji irin abincin da suka ce suke so saboda butulci suka ce fad'u lana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka yukhrij lana mimma tubitu al-ardu ya fitar mana daga abin da ƙasa ke fitarwa na tsirrai kaga su yanzu nama ya ishe su sun gaji da ci saboda haka min baqliha saboda haka suna buƙatar Allah subhanahu wataala ya fitar musu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha daga cikin abin da tsirrai ke fitarwa daga ƙasa a fitar musu da mabunkusanta wa kisaiha da gurjiyanta wa fumiha da kuma alkamanta wanda suka fassara ta da wato fumiha kafarnuwa wa adasiha da kuma adasinta wasu suka fassara ta da wake wa basaliha da albasa kaji su abin da suke so su ci kuma kaji butulci Allah ya musu ni'ima suka ce to ga irin kayan abin da suke so wanda ke fitowa daga kasa saboda haka shi sa da malamai suka zo fassara wa'annan kalmomin kaga baqaliha daga cikin kayayyakin irin su tumatir da ababan da ke fitowa daga ƙasa duk yana cikin baqal kisaiha shine gurji shine kokumba ko kokumba shi suke so su ci kasa sun cin nama kuma wa fumiha fum kuma daman malamai sun fassara ta da ma'ana guda biyu akwai fassara daga Abdullahi dan Abbas ya fassara fum da ma'anar wato himfa shine alkama wanda Imam al-Bukhari da shi ya kafa hujja da shi a cikin sahihinsa akwai kuma ruwaya wanda Imam Ibn Abi Hatim ya fitar a cikin tafsirinsa daga Hasan al-Basri fum suka ce fum wato shine tafannuwa su abin da suke so su cike ne kaga in ka ci tafannuwa bakin ka zai wari amma idan ka ci soyayyen kifi a abin nan naman tsuntsu wari zai yi kamshi zai yi ko kuma soya wanda aka yi daga sama na Allah ne ba na dan adam ba daga sama soyayye zai sauka kawai zaka tarba ne ka ci zaka zo ka tsane shi ne a aje za ka ɗauka ne ka ci abin da kake so ka sha ruwa sannan ga inuwa ana maka wato idan ni'ima ta yi ni'ima in mutum ba mai godiyar Allah ba ne sai ya butulce to abin da banu Isra'ila suka yi kenan suka butulcewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu a kan wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ƙala annabi Musa sai ya ce musu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr yanzu za ku nemi canji abin da yake alkacce daga abin da yake mafi alkhairi wannan manna da sal wannan darban nan da kuma salwa da ake ba ku soyayye ai yafi wannan alkhairi yanzu kuna neman canji daga alkaccen abu a canza shi daga abin da yafi alkhairi ku ce a canza muku kaga nan tambayan da annabi Musa yake musu tawbihan wastinkaran yana kausasa magana kuma inkarin wannan canjin da suke nema saboda canjin nan da suke nema ai bai kai wancan abin da suke so a canza musu daraja ba kuma bai kai shi aiki a jiki ba ko kuma bai kai shi gina jiki ba amma suka ce su ga abin da suke so to daman idan Allah ya ma mutum ni'ima yake godewa Ubangiji sai Allah ya masa ukuba sai Allah madaukaki sai ya ce ihbitu misran inna lakum ma sa'altum ku shiga cikin garin misra abinda kuke nema za ku same shi a wajen ba shi bane ba sai an kawo muku shi daga sama ba haka dai za ku same shi ba dai wannan nasa kun ce ba ku so ba ku je ku nemi na garin misra wanda ke doran kasa ku dauka ku ci Allah madaukaki yace wa duribat alaihim adh-dhillah sai Allah ya buga kaskanci a kansu wal maskana da talauci saboda Allah ya musu ni'ima suka butulce wa ni'imar Ubangiji Allah ya jarabce su da kaskanci da kuma talauci kaga biyu kenan ko na uku wa ba'u bi ghadabin min Allah suka koma da fushi na Ubangiji me yasa Allah ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan ya faru ne saboda sun kasance suna butulcewa ayoyi na Ubangiji ni'ima da Allah ya musu aka sauka musu da darba da kuma ruwa soyayye daga sama suka ce ba sa so to Allah sai ya fushi da su saboda Allah ya musu ni'ima suka butulcewa ni'imar da Ubangiji ya musu saboda anan kanu yakfuruna bi ayati Allahi sun kasance suna kafircewa ni'imar Allah nan fassara guda biyu yake da shi nan yakfuruna bi ayati Allah yana daukan ma'anar butulcewa ni'imar da Allah ya yi musu na ba su wa'annan ni'imomin suka ce ba sa so a kawo musu canji shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah hakan ya faru ne saboda sun kasance suna kafircewa ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala ويقتلون النبيين بغير الحق كما سنكسن شيء سنة kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba. Zalika bima asaw, haka ya faru ne saboda sa'an da suka yi wa Allah. Wa kanu ya'taduna, kuma sun kasance suna ta'addanci. Banu Isra'ila sun yi ta'addanci, sun butulcewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, sai Allah ya canza ni'imar da uquba, aka jarabce su da talauci kuma aka kaskantar da su. Wannan yana faruwa ga dukkan umman da Allah ya musu ni'ima, suka butulce ni'imar da Allah ya musu, sai Allah ya canza musu da mafi munin wannan ni'ima. Allah ka tsare mu, Allah ka tausaya mana, ka kwaranye mana duk wannan musiba da muke fuskanta a arewa, ka musanya mana da mafi alkhairi. Saboda haka nan za mu dafa aya, za mu ba da dama ga masu tambaya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Kada murya. Yana yi. Da wannan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Idan mutum yana azumi yana batsa, azuminsa yana rage daraja a wurin Allah, kuma ana jiye masa tsoron idan ya ci gaba da yin haka zai iya wayi gari ya zama bayi da maladan azumin gabaki daya. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idza kana yawmu sawmi ahadikum, duk ranan da ɗayanku ke yin azumi, wala yarfus wala yaskhab, kada ya yi batsa, kada ya yi yasassun magana. Wa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni mar'un sa'im, idan wani ma ya kalle ka ya dura maka a shari'a, manzo Allah ya ce kada ka rama, ka kalle shi ka ce azumi nake, ko kuma ya kai maka naushi sai ka daga kai ka kalle shi azumi nake. Wato azumi yana koya maka ne hakuri. Ina fata an gane. Saboda haka batsa yana daga cikin abinda ke lalata azumi, yana rage masa daraja. Idan mutum ya ci gaba ana jiye masa tsoron zai kai shi ya baro har ya tashi bai da ladan. Allah ya sa mu dace. Tambaya ce mai mahimmanci, wannan al'umma da ina ya kamata ta fara gyara kanta, daga gida da ni da kai da dukkan mu anan, kowa ya gyara kansa. Saboda Allah ya ce inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, lallai Allah baya canza wata musiba ko bala'i ko halin kunci ko kakana tsayi da ya afka wa mutane sai in su mutanen sun canza kawukansu. Ka ga ba mala'iku bane za su sauko daga sama su canza mu. Ni idan na canza kaina, na yi ƙoƙari in canza iyalaina, kai ma ka canza kanka, ka yi ƙoƙari ka canza iyalanka, ai su ne za su taso ko? Idan suka taso, in wa'ancan suka shuɗe, su za su maye gurbinsu ko? To ka ga kenan sai a samu nagartattu sun hau kenan. To amma idan muna cewa wai dole sai wa'ancan sun canza, mu za mu canza, wa'ancan daga ina suka fito? Daga cikinmu suka fito ko? Saboda haka ne wato babban malami Hassan al-Basri yake cewa kamata kunu yuwalla alaikum, yanda kuke haka Allah ke ba ku shuwa gabanni daidai da ku. Idan kuka zama mutanen banza sai Allah ya ba ku mutanen banza, idan kuka zama mutanen kirki sai Allah ya ba ku mutanen kirki, idan kuka zama nagartattu sai Allah ya nagarta mutane a shuwa gabanninku. Wannan shine matsalar. Amma mutane suna cewa wai sai sama ya gyaru sannan ƙasa zai gyaru. Dole daga ƙasa ake gyara sannan sai Allah ya kawo canji sama. Ina fata an gane. Idan Allah ya kawo maka misali shugaba ana cewa kana kan shugaba wato nagartacce sai zama duk wanda suke kewaye da shi mutanen banza ya fada da mai ido ba ya fada da mai ido ba amma idan ya zama na cewa duk waɗanda suke kewaye da shi mutanen kirki ne ko da shi mutumin banza ne za su rage masa karnan da zai haka ne kin kuma suka zama su ma mutanen kirki shi ma mutumin kirki kaga anan ne zai faru za su amfanar da al'umma kamar yanda ya gabata a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar da Umar ko waye wazirin sa sayyidina Umar da sayyidina Abu Bakar ya rasu waye ya hawo khalifanci sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar waye suka kewaye shi waye alƙalin sa da yake ta taimaka masa shine Ali bin Abi Talib kaga haka abin yake tafiya da adalci har a kai gare mu to idan muka gyara sai Allah ya kawo mana canji Allah da muke mu a ba mu ikon gyara ɗabi'unmu a fita mana sauyi a cikin wannan al'umma. Ya ce mai mahimmanci ya ce mai zai yi al'ummar musulmi su susa. Wani sahabi ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya. Manzon Allah ce fazhad ma inda nasu. Ka kamace abin da ke hannun mutane. Yuhibbukun nas mutane za su soka matlub ma inda Allah ka nemi abin da ke wurin Allah yuhibbuk Allah Allah zai soka kuma zai sa mutane su soka saboda haka in kana so mutane su soka kada ka yi kwaɗayi kada ka nuna kana ƙaunar abin da ke hannunsu ba yake badawa ka nemi a wurin Allah idan Allah ya baka kana zaune zai ɗauko ya baka in kuwa Allah ya hana ka ko da mutum yana ƙaunanka in shi ne fi kowa dukiya a doron ƙasa yana kallonka ba zai iya amfanar da kai ba saboda Allah bai baka ba ina fata an gane saboda haka wannan shi ne ka'idar guji abin da ke hannun mutane Allah mutane za su soka ka yi kwaɗayin abin da ke hannun Allah Allah zai soka kuma zai sa mutane su soka wannan ita ce ka'idar Allah ya sa mu dace. Ina ganin za mu takaita a kan wannan idan Allah ya raya mu gobe wanda muna fatan gobe ya zama ƙila a ɗaya ga watan Ramadan idan Allah ya kaddara aka ga wata a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan za mu yi tarawihi in kuma ba a ganka ba sai goben da insha Allah subhanahu wa ta'ala daga goben za mu fara tarawihi a wannan masallaci sannan kuma abu na biyu a Sani Dauda Foundation ya yana aikin wato iftar a wannan masallaci bi ma'ana ciyar da masallata wajen iftar wajen buɗe baki a wannan masallaci insha Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya zo insha Allah subhanahu wa ta'ala akwai iftar da Sani Dauda Foundation suke gudanarwa a nan sannan a ɗaya masallacin can a can gefe akwai dan abin da ake badawa ga waɗanda suke bukata na irin su koko da alalle da sauransu haka insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ana gabatar da shi a wancan bangaren Allah kuma ya ba mu ikon halatta kuma Allah ya kai mu zuwa watan Ramadana ya karba mana hanya shi mizanin kyawawan ayyukanmu wanda kuma yake ɗaukan ruwaniyar wannan karatu yake zuwa gare mu wato Sani Dauda Foundation Allah ya shafa musu da alkhairi Allah ya rubunya arzikinsa ninkin baninkin ya yi albarka da zuriyarsa ya kafa masa ya sa ya zama dalilin shigansa aljanna mu kuma ya kafa mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.